يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تمك بيبا كودا مها تمبيا نكيدا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da subhanar grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska titila kan hotannin cin zarafin da tashin hankali tsakanin iyali lamari na baya-bayan nan shine abin da ya faru a jihar Daja kamar yadda muka alkawarta mun gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsala Mustafa Nasiru Batsari wanda ya kasance idan mu a jihar Niger yana jin diddigin wannan lamari na Batsari gare ka
idan masu saurare basu manta ba makonni biyu da suka gabata an samu wata kishiya da zargin kashe kishiyarta saboda wasu matsaloli da ake ganin sun shafi kishi sannan bayan mako guda kuma aka samu wani magidanci ya kashe matarsa saboda wata takaddama ta zamantakewar iyali dukkanin su dai a nan jihar Niger to kwatsam kuma a cikin wannan mako da muke ciki sai gashi an samu wani saurayi ko kuma matashi ya kashe limamin garin su wato limamin garin Inagi saboda zargi cewa limamin yana tare da matarsa ko kuma ya kama shi da matarsa to akan wayannan dalilai da muka gayyato waɗannan muhimman mutane waɗanda ke da ruwa da tsaki akan zamantakewa na iyali da kuma sanayyar halayya ta dan adam.
Sunana Hadija Nura Alfa. Ni lawyer ce ina tare da Baba Waziri Anko. Ina kuma aiki tare da Rapa. Bi ma'ana Women's Rights Advancement and Protection Alternative. Muna kare haƙƙoƙin mata da ya kai ga zamantakewar aure, haƙƙin yara da makamantansu.
Sunana Muhammad Saidu Isu ni ne convener na Youth League Nigeria kungiya ne na da ke wakiltar matasa a kan a yi ƙwarai
a sunana Bello Barau Sharif da aka suna da Bibi Sharif ina yi shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar matasa na ƙasa baki ɗaya a reshen jihar Niger
to bari mu fara da kai Bibi Sharif da farko me za ka ce game da waɗannan matsaloli da suka taso a nan jihar Niger
wannan abu da ke ta faruwa a ƙasa baki ɗaya musamman jihar Niger ɗan kwanakin nan abu ne mai damuwa kwarai da kuma susa rai musamman ganin irin al'adu namu da kuma addini da muke koyi a kan shi da sanadiyyar irin wannan abubuwan za mu ce addinin bai hana shi ba al'ada kuma bai hana shi ba so abu ne da yake yana da damuwa kwarai da gaske wanda kuma ya dace a hada ƙarfi da ƙarfi ga duk masu ruwa da tsaki musamman iyaye da shugabannin al'umma da masarautan gargajiya da masu addinai da mu kuma karan kan matasa mu ga yadda ya kamata kowa ya yi nashi bangaren ya kawo sauƙin wannan lamari abu ne mai damuwa kwarai da gaske wani abu ne kuma da yana da nasaba da dama da yawa ina ganin kila a cikin tafiyan za mu duba waɗannan abubuwan da ke kawo shi amma dai abu ne mai damuwa kwarai da gaske.
Muka dawo wurin ka yanzu me za ka ce game da wannan matsala shimfiɗarka ta farko a cikin wannan tattaunawa.
In ka duba abubuwan da ke faruwa a kwanakin nan a jihar Niger. Kuma ba Niger kaɗai ba a Najeriya ga baki ɗaya na wannan matsalar da muke samu na zamantakewa na iyalai da masu gidansu da wayansu a waje ya nuna cewa an samu abin da Bature ke kira disconnect na zamantakewa na kullum iyaye ne da muka samu bayan da aka samu duniyar da muke aka haife mu bane yanzu nan duniya ta canza muna duniyar yanan gizo da kafin ma yara su yi aure sun fara ganin wani sabon da ke faruwa kuma iyaye kuma ba su ɗaukar lokaci su tarbiyyantar da yaransu kafin ma ya auren don yaro ne ya gama sakandare ba ma ke ya yi sakandare ne a boarding school ya je university ya dawo bai san komai ba ya san cewa rayuwa dai ga yanan dai kuma sai daga university sai samu miji yana aure sai ga ba iya tabbatar da su akan aladunmu na gargajiyar nan ba sai sa abubuwan da ke faruwa kenan kullum a makatashin abubuwan nan
bari mu dawo a barista kin ga matsalolin nan yawanci ya fi shakuwar ku mata waɗanda suka fada cikin wannan hadari mata ne ma duk waɗanda aka kashe me za ki ce game da wannan al'amari
to na farko ni dai a ganina ba komai bane tushen wannan matsala shine rashin hakuri hakuri ba hakuri kawai na zamantakewa ba, hakuri kaga abu kana so baka da karfin shi, ba za ka sama zuciyarka dangana kace tunda baka da shi ta hanyar tsakani da Allah kai ka hakura. Hakuri na zamantakewan aure mata da miji ana samu sabani, iyayenmu da kakanninmu sun same su amma ba a ji kansu ba, wasu ma an ji kansu amma bai kai ga ana raba mutum da ran shi ba. Me ya kawo haka a zamanin mu? Rashin hakuri ne. Kowa ya sa ra'ayi a gaba sai abin da shi yake so shi da shi za a yi aiki. Kuma kaga Allah ya yi mu duniya guda, kowa da nashi ra'ayi. To in kowa ya ce zai aiki da wannan ra'ayin nashi, ai kaga da matsala. In muka duba ko wannan ta'addanci da ake samu matsalan shi a duniya yanzu ba komai bane ra'ayi kowa ya sa. In ba haka ne ba, kai in abu bai maka ba sai kai wanda ta yi maka, ka ban mu wani shi ma yayi wanda yayi mishi. Allah kadai ya san me yake zuciyar kowa, sai ayi mu kowa hisabi tsakanin shi da Allah. Amma kowa ya ce abin da yake so da shi zai aiki, sai ka ga mutum kuma ya kasa hakurin ya ga wani yana yanda shi wannan yake so, lallalle ya dawo yayi yanda shi yake so, ai kaga ba za a zauna lafiya ba. Ko da dabbobi ne kake kiwon su, kace su yi haka ba su yi ba, ai kai ka dai faɗa ne su da za su yi aikata aikin su sai yanda zai yi musu da sauki, yanda zai yi musu da sauki ne za su yi aiki da shi, ba akan yanda kai kace ba. So dole ana yi, shugaba yana hakuri, na ƙasa shi ma yana hakuri, sai kaga an dunguma an zauna lafiya. Amma kowa ya ce zai aiki da ra'ayin shi, gaskiya bamu kai ko ina a samu matsala ba.
Bibi Sharif, wasu na ganin kamar kuma maza kuna da laifi wajen kawo haddasana ko kuma hada irin wannan rikici a zamantakewar iyali, a me zaka ce game da masu irin wannan tunani?
Wallan ba tsari, gaskiya mu maza muna da namu kwarai da gaske, kamar yadda su mata suna da nasu. Bangare na mata, na farko shine hakuri, kamar yadda ce bayani, da kuma son kai na shigowa ciki, da kuma rashin amfani da addini. Saboda yawancin matan da muke aure za su ga a gidansu, za su ga akwai mace daya, akwai biyu, sun ga iyayen su yin wannan abu, kuma sun san addini ya amince da wannan abu. So in kin zo kin aure mijinki ya ce zai kara, bai kamata ya zama to sama abu ba, saboda kin tashi kin ganshi kuma addini ya ga miki akwai shi. To amma saboda san zuciya sai ta fujire ce shi ta tambaye ta maganin wannan abu, ta jin wannan abu ba kamar akan ka fara shi na bangare na suke na. So mu kuma namu mazajen, na farko kaga akwai yanda ma aka tsara neman auren, so da yawa ba mu sa gaskiya a ciki. Sannan kuma kafin ma ai auren ko kuma ana cikin ladan aure, ana yin wasu alƙawura da za ga an zo an saba su. A lokacin da mutum ke neman yariya, zai ta gaya mata cewa in ya aure ta ba zai ƙara mata kowa ba, ita ne na farko, ita ne sai mutuwa. Sai bayan an zo auren shekara biyu shekara, kuma sai ya samu ra'ayin cewa zai ƙara, maimakon ma ya fito kuma ƙarar ya gaya mata, sai ka ga ya kuma koma yana ta baboye abu nuku, maimakon yin cikin gabakin shi zai ta koma tana kuma ji a bakin jama'a waje. Kaga irin wannan abubuwan dole ya kawo damuwa. Abu na uku kuma shine rashin adalci tsakanin mazan. In an yi auren dinda ta aje mata ɗaya biyu, ya kamata ka san cewa wajibi ne a kanka ka kamanta adalci na gaskiya. Sai ka ga saboda an yi amarya, zumuɗin amarya na kanka, ka ta abubuwa na ba ka so ka sauri maganar uwar gidan, ba ka ma so ka ji abin da take so ta gaya maka, saboda tunaninka kawai kai yanzu ka yi amarya. To ita ma abu ne, da lokacin da wacce take amarya kwana ka yi ma zo zaman, to ita ma uwar gida lokacin ta wuce. To yana da kyau gaskiya maza mu ji tsoron Allah, ba Allah ya ba da dama a iya a ƙara wannan abu, amma akwai ka'idodi da ya ce a yi kafin a ƙara. Akwai sharuɗa da ya shingiya da ya kamata a ce sai ka iya shirfiɗa bin waɗannan ƙa'idodi kafin kai maganar ƙarawa. Ya ba mu uzurin cewa in ba ka iya yin adalci, to ka ga yin ma biyu uku bai mako taso ba. Su kuma mata su dinga sarrafa ma zuciyarsu a sauci, san cewa wannan aure da ake abu ne na addini, ba don namijin kake ba, a'a don Allah kake yi. Idan ya zamanto ana kawo sauci, ana ba zuciya hakuri, shine kawai za mu samu sauki cikin wannan zaman.
To wallahi yato kaga ku ne ke fafutukar ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau. Wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne. Ita wannan wadda ta kashe kishiyar ta shekarunta 24, wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarunsa 20, wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka ɗan tsakanin 25 ne zuwa 30. Kana gani kun samu ƙarancin wayar da kan matasan nan ne, ko ko menene matsala, ko me zaka ce game da wannan al'amari?
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abinda Malam Isaidu Isu ke gani ya janyo wannan lamari. Kafin na madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif, shugaban kungiyar matasan Najeriya Reshen Jihar Niger, da Muhammad Saidu Isu, shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa na Jihar Niger, sai kuma barista Hadiza Nura Alfa, lauya da ke kungiyar kare haƙƙoƙin mata Rafa a Jihar Niger, sai kuma wakilin namu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Tubahiro Jedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu.